الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا مجلسين قوما na majalis din tafsirin alqur'ani da muke a cikin watan Ramadan mai albarka a wannan cibiya ta alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya karama wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya. Yau 10 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da 3 ga watan 5 shekara ta 2020 ta miladiya. Ji a karatunmu mun tike aya ta 60 aya ta 52, amma za mu koma aya ta 49 mu kamo gabar domin mu tsora karatun insha Allah daga nan. Bismillah ar-rahman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم.
نعم الله يقول قل يا أيها الناس تيني ياكو متاني إنما أنا لكم نذير مبين ني مي غرغتيني مبينن غرغتي غريكو كدي فالذين آمنوا وعملوا الصالحات تو ودن دا سكا إيماني سكا أيكا تأيوكا نغري لهم مغفرة gafara ta tabbata a gare su, wa rizqun karim da arziki mai girma mai daraja. Walladhina sa'u fi ayatina wadanda kuma suka yi kokari a cikin bata ayoyinmu, mu'ajizina suna masu kokarin yin wato rinjaye da tsere mana wato rinjaye akan annabi sallallahu alaihi wasallam, su ga kan cewa wato sun buce haskensa sun kayar da shi, ulaika ashabul jahim wadannan su ne ma'abuta wutar jahim. Na'am.
Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allah فَيَنْفَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ.
Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin, ba mu aiko a gabaninka ba ya rasulallah min rasulin wala nabiyin wani manzo ko wani annabi, illa idha tamanna face idan yayi guri yayi so na shiryar da wato mutanansa, ya so shiryar mutanansa, yayi buri mai tsanani akan mutanansa su shiryu, alqa shaytanu fi umniyatihi shaydan sai ya jefa a cikin wannan umniyar tasa, wannan buri nasa da wannan kokari nasa, shaydan shi kuma sai ya jefa. Allah bai faɗa abinda zai jefa ba, amma abinda shaydan zai jefa an san babu abinda zai jefa illa sharri da kuma waswasi da barna. Fayansakhullahu ma yulqi ash-shaytan, sai Allah ya shafe abinda shaydan yake jefawa. Thumma yuhkimullahu ayati, sannan Allah ya inganta ya tabbatar da ayoyinsa. Wallahu alimun hakim, Allah mai cikakken sani ne, wato cikakken saninsa, wanda yake tantance gaskiya daga ƙarya, wanda babu wani abu wanda yake zai buya daga gare shi, daga ciki har da makidar shaydan, yayin da duk shaydan yayi wata makida ba za ta buya ba ga Allah. Hakimun kuma Allah gwani ne wajen yanda yake aikin sa, wato wajen cimma muradin sa, wajen tabbatar da abin da Allah ya yi nufi, to Allah ya gwani ne a cikin wannan. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض, sai Allah ya sanya abinda shaydan yake jefawa ya zamanto fitina, wato jarabawa ga waɗanda suke wato cuta rashin lafiya, wato cutar munafinci tana cikin zukatansu. walqasiyati qulubuhum, da kuma waɗanda zukatansu suka kekashe. wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id, kuma lalle azzalimai haqiqa suna cikin sabani wanda yake manisanci daga daidai. وليعلم الذين اوتوا العلم, kuma domin waɗanda aka ba su ilimi su sani. annahu alhaq min rabbik, cewa shi alqur'ani da kuma shi wahayi da yazo mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin kokarin sa na ya ga mutanansa sun shiryu, gaskine gaskiya daga ubangijinka. fayu'minu bihi, sai su imani da shi. fatukhbita lahu qulubuhum, sai zukatansu su nutsu, su samu kaskan da kai, su samu nutsuwa da wannan wahayi da yazo daga Allah. wa inna Allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim, kuma lalle Allah haqiqa wallahi mai shiryar da waɗanda suke imani ne ya zuwa ga tafarki madaidaici. wannan ayar ita ta kunshi tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bayyana sunnar Allah dangane da annabawansa da manzanninsa, da yanda shaydan yake kokari wato ya hana tabbatar da muradin annabawa na sadar da alhairi ya zuwa ga bayin Allah, da ganin san cewa bayin Allah sun shirya. to irin kokarin da shaydan yake yi kan ya ga mutane ba su wato ya tsaya tsakanin mutane da hasken da annabawa suka zo, shine Allah madaukakin sarki ya bayyana shi a wannan ayar, cewa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan abu zai iya, wato irin wannan abu shaydan yana wannan kokarin tare da shi, amma a ƙarshen al'amari shaydan baya cimma muradinsa, bal muradin Allah shine yake tabbata, shine Allah zai tabbatar da gaskiya ya bata ƙarya. wannan ayar ta ambaci manzanni da annabawa, kamar yadda muka yi bayani jiya, manzo shine wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shari'a ya zuwa ga mutane, shi kuma annabi shine wanda Allah madaukakin sarki ya aiko mishi da wahayi kan ya tunatar da mutane ya gargaɗe su akan yin wani abu, akan wani abu wanda yake shari'ar wani annabi ishi ta kunsa, wanda shi kansa annabin mai bi ne ga wannan shari'ar, ko kuma a sanya shi yayi gargaɗi ga abin da yake cikin jumullar shari'o'i na annabawa wanda suka gabata, amma shi baya zuwa da sabuwar shari'a. to kowanne daga cikin su wato matsayi ne wanda aiki baya ba ma mutum, ilimi baya ba ma mutum, zabi ne daga Allah. to duk wani annabi ko manzo yayin da yake kokarin shiryar da mutanansa, to shaydan yana jefawa a cikin wannan kokari na annabin, wato waswasi da barna a cikin jin waɗanda a cikin kunnuwan mutane waɗanda suke sauraron sakon annabi, domin wato domin ya kawar da su daga hasken da annabci, wato daga hasken sakon annabci. to amma Allah madaukakin sarki baya barin shaydan ya cimma muradinsa, sai Allah ya shafe abinda shaydan ya jefa, sannan ya tabbatar da abinda yake shine sakon annabawa. wannan shine fassarar da waɗansu malaman tafsiri suka fifita na ma'anar umniya, illa idza tamanna, at-tamanni shine buri, wato idan annabi yayi buri, yayi kokari, yayi wato ya so mutanansa, ya so shiriyar isar da sakon Allah ya zuwa ga mutane domin shiriyar su, to shaydan shi kuma sai ya jefa a cikin wannan kokarin nasa. fassara ta biyu na umniya shine ake fassara ta da qira'a, tilawa. ai wato ba mu aiko wani annabi ko manzo gabanin ka ba face idan yayi tilawa wato ya karanta sakon Allah ko yayi hadisi da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi to shedan sai ya jefa a cikin hadisin sa wani abu na barna da waswasi domin wato ya jinke domin ya jirkita ya bata sakon Allah wanda annabi yake fada to a wannan ma'ana ta tilawa wato suna kawo shahidi akan wannan maganar Hassan ibn Thabit da ake baiti wanda yake mashhuri ne da yake wato risa'i yake bakin ciki waƙar bakin cikin mutuwar sayyidina Usman radiyallahu anhu da yake cewa tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhiraha laqa himamal maqadiri tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhiraha laqa himamal maqadiri yayi tilawar littafin Allah a farkon dare a ƙarshen dare kuwa sai ya hadu da abinda kaddara ta tabbatar abinda kaddara ta hukunta shine wato kashe shi da aka yi tunda yana cikin tilawa aka kashe shi radiyallahu anhu to shahidi anan da yace tamanna kitaballahi ay qara'a tala kitaballahi yayi tilawar littafin Allah to a bisa wannan tafsiri shine yayin da annabi yake isar yake tilawar sakon Allah to shedan kuma yana jefa wato waswasi da sharri a cikin kunnuwan masu ji wanda waɗanda suke da dama akwai fitina a cikin tunanin a cikin zuciyarsu akwai cuta a cikin zuciyarsu ta munafinci ko kuma zukatansu ke kasassu ne to sai su ba abin da shedan ya faɗa dama shedan ya jefa musu basu ji daga bakin annabi ba amma shedan ya jefa musu wannan sai su dauka abin da aka faɗa kenan saboda kuma wato sharri da dama shine a cikin zuciyarsu sai ya zamanto kancewa ba za su bi abin da ke cikin sakon na ainihin hasken abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba amma mu'minai kuwa wannan abin da shedan yayi ba zai cuce su ba sai su san cewar abin da Allah ya saukar da shi shine tabbas shine gaskiya to anan wajen yawan malaman tafsiri a bisa wannan ma'ana ta biyu suna kawo kissa ta kissatul qaraniq cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul najmi da yazo afara'aytumul lata wal uzza wa manat ath-thalithatal ukhra to wai da ya karanta wannan sai shedan ya jefa a cikin kunnuwan mushrikai suka ji wai yace tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna latuktaja waɗannan su ne gumaka masu girma kuma cetonsu abin ƙauna ne wai Annabi sallallahu alaihi wasallam wai wato sai suka ji shedan ya jefa musu cewa an yabi gumakansu to jin cewar an yabi gumakansu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi da wato aibata gumakansu shi yasa da yayi sujada a ƙarshen suratul najmi sai su ma suka yi sujada har labari ya kai Habasha cewa ai duk mutanen Makka sun musulunta har musulmi da suka hijira suka dawo maka sai suka zo suka tarar labarin ba haka bane wannan kissa malaman tafsiri suna ambatonta kuma wato an ruwaito ta a cikin waɗansu littafai ba waɗanda suke ba a cikin kutubus sitta na hadisi ba malamai sun yi bayani akan rashin ingancin wannan kissa bal Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi har risala ya rubuta nasbul majaniq li nasfi qissatil gharaniq wato kafa majaujawa domin rubuta kissar gharaniq majaujawa ya kafa mata shine ita risalar nasbul majaniq li nasfi qissatil gharaniq ya rusa wannan kissa ya kawo hujjoji ta fuska daban-daban ta ilimin hadisi kuma ta ilimin matan wanda zai nuna kan cewa kissar ba ta inganta ba ba zai yi a ce wato shedan ya samu sultar jefa wani abu a cikin tilawar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin Allah madaukakin sarki ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, bashi da sultani akan waɗanda suke imani kuma suke dogaro ga Allah. Sultanin shine innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun, sultanin sa akan wanda suke jibincin sa ne kuma wanda suke shirka tare da shi. To gabaki ɗaya ma dai kissar bata inganta ba, domin ba zai Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kai ko anil hawa baya yin zance a bisa san rai. In huwa illa wahyun yuha, duk abin da ya faɗa wahayi ne da ake wahayi ya zuwa gare shi. Saboda haka a ce shaidan ya jefa wannan maganar, kenan in dai zai iya yiwuwa, kenan shaidan zai iya jefa abin da yake, zai iya jefa abin da yake so a cikin Alkur'ani, idan dai har waɗannan har zai jefa waɗansu su ji har su tasirantu da wannan. Sannan kuma idan abin ma ba zai istiqama ba, ta yaya za a yi? Allah ya ce afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakumuz zakaru walahul unsa tilka ithan qismatun biza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa ba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. Allah ya gama aibata su, sannan kuma a ce kuma an yabe su, an ce tilkal garani qul ula wa inna shafa'atahun la turtaja, bai kamata bai sama da qur'ani ba, ko bai kama da ma jerin zance ba, an kawo domin a aibata su, sannan a cikin aibata su din kuma a yabe su. To la'al amma cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sujada bayan ya karanta suratul najm, dukkan mushrikai, dukkan mutane da aljanu duk sun yi sujada kamar yadda ya zo a cikin sahihul Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sajdar suratul najm sai ya sujada, kuma da mutane da aljanu duk suka yi sujada tare da shi, har da mushrikai. Illa walid ibn uqba shine bai yi sujada ba sai ya dauko turbaya ya sunkuya akan sa, akan shi bai yi sujadar ba sai ya dauko kasa ya sa akai, saboda kurjinin abin da yaga kowa yana sujada shi bai yi ba, amma shine sai ya yi wannan. To menene hikimar wannan sujadar? Duk wanda ya karanta suratul najm karshen ta yadda Allah madaukakin sarki ya kawo ta, san akwai ban tsoro, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi karatun Alkur'ani tsorata suke ji. Ka duba lokacin da ya karanta farkon da Rabi'atu bin Amir ya je wajen sa dan ya bijiran masa zabi cewa ko ya zamanto a yi masa sarki ko a tara masa kuɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka gama? Yace eh. Sai ya bude ya karanta masa suratul Hamim Fussilat, inda hayyaka yana fa in a'rabu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Ya rinka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam magiya cewa na hada ka da Allah da zumunci kai shiru, saboda ji yake a lokacin kamar aradun ce za ta fado masa, saboda tsorata yanda kurjinin Alkur'ani yake daga karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka in ka karanta karshe, in ka duba karshen suratul najm, azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وأعبدوا. saboda haka wannan yadda surar take, ai kurjininta da abin da ta kunsa na narko shine zai sa ba shiri ma ba imanin mushrikai su kamar tsawa ne ake musu, eh fasjudu lillahi wa'budu, sai su gaba dukwa gabaki daya. Saboda haka wannan shine sahihin abin da ya faru na kissar, amma ba cewa shaidan ya jefa wata magana a cikin maganganun a cikin karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Kallawa hasha saboda kissar ma san bata inganta ba. Ibn Hajar ya yi kokari ya tabbatar da cewar riwayar ta mursala da nuna kan cewa tana da asali. To a cikin wannan ya yi kokarin ya yi taujihin cewar ba wai shaidan ya jefa a cikin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam bane, a'a ya wato mushrikai sun ji waswasin shaidan ne ya jefa waswasi a cikin zukatansu da suka ji an ambaci Lata wal Uzza wa Manata Salisatal Ukhra, sai ya jefa musu cewa to waɗannan fa sune gumaka masu dau, sune masu wato algarnuq wato wannan tsuntsun nan farin nan wanda za a gan shi ba balbela ba, farin tsuntsu wanda za a ganshi a cikin ruwa yana yawan shiga cikin ruwa mai baki mai tsawo din ya sunan sa da Hausa ne Balbela a'a Isma'il ne ya fi Balbela tsawo zalbe ya ce su ne algaraniya wato waɗannan su ne wai saboda farin fatarsu wai suna ganin gumakansu haka suke wai su ne za su rinka yi musu wato wasiɗa zuwa ga Allah saboda farin fatarsu wato su ne za su rinka tashi su je sama su kai bukatunsu zuwa wajen Allah to shi ne sai wato gumakan suna kamanta su da irin waɗannan tsuntsaye saboda farin fatarsu da kuma kasancewarsu kullum cikin wajen ni'ima cikin ruwa saboda haka ake suna ganin masu kawo musu alheri ne to shine sai shi din ya jefa musu wannan tunani to amma wannan duk kana tawili ne idan ya zamanto cewar kissa ta inganta amma asali kissar bata inganta ba bai ba kamar yanda waɗanda Ibn Khuzaima yace wannan kissar wato zanadiqa masu yaki da addini su ne suka dasa ta suka kirkiro ta suka sa ta a cikin riwaya domin a dauka domin su yaki addini haka zalika al-qadi ibn al-arabi da qadi iyad a cikin ashifa duk sun ruguza wannan kissa da imam ash-shaukani ga kuma daga karshen su sheikh nasiruddin al-albani saboda haka shi yasa na fassara ayar da ma'anar farko kan cewar wato abinda shi din yake jefawa wasu wasi ne a cikin zukatan waɗanda suke ba su da imani su ne wannan abinda ya jefa sai ya zamanto musu hijabi daga abinda ainihin kokarin da annabi yake yi ne ya isar da sako ya isar da hasken annabci wanda yake ne shiryarwa to amma Allah madaukakin sarki sai ya shafe abinda shaitan din yake jefawa ya shafe shi ya bayyana ce a gane kan cewa wannan daga shaitan yake sannan ya tabbatar da ayoyinsa kuma wannan abin da shaitan yake jefawa Allah ya ba mu shaitan wannan iko liyaj'ala ma yulqi shaytanu fitna Allah ya bashi wannan iko a bisa asalin yadda halittar shaitan take domin ya zamanto sanadiyar jarabawa amma ga wannan abin zai zamanto ibtila'i da imtihani da jarabawa waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu micece cutar shine shakka da munafinci wanda suke da shakka basu gama basu imani haƙan ba to shine sai wannan sai ya zamanto musu cuta sai ya zamanto musu fitina yace ko haka ne ko haka ne amma abinda shaydan zai jefa in ya samu zuciya mai imani bai mata tasiri Allah yana shafa wannan da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar na ilimi da kuma jinsi na biyu waɗanda su ma abin yake zamantowa fitina a gare su sune alqasiyati qulubuhum wanda zukatansu suke kekasassu babu wani haske a ciki sune kafirai kungunan an ambaci zukata iri biyu wanda wato magana shaidan da jifan da abinda shaidan yake jefawa na shubuhat da waswasi yake zamantowa fitina a gare su sune zuciya shine zuciya mai ciwo ita ce zuciyar munafinci da zuciya wadda take ke kasassa ita ce zuciyar kafirci zuciyar kafirci zukata dinnan da kake gani wato su ne ainihin abin da yake controlling din mutum su ne ainihin mutum kuma daga nan ake samun tsira ake samun halaka shi yasa babu abin da yafi cancantar mutum ya maida hankali akan ingantawa da gyarawa irin zuciyarsa domin wanda zuciyarsa ta zamanto lafiyayya shine wanda Allah ya ambata a ƙarshe Allah waɗanda aka ba su ilimi ilimi shine yake rusa munafinci kuma ilimin nan shine ilimin da yazo daga mishkatun nubuwa daga alkukin annabci wato ilimin annabci ilimin da annabawa suka zo da shi ilimin sanin halal da haram ilimin sanin aqida ilimin sanin imani ilimin sanin ranar lahira ilimin sanin gaibu da annabawa suka zo da shi wannan shine ilimi wanda yake gyara zuciya shine ilimi wanda yake sanya zuciya ta yi laushi shine ilimi wanda yake sanya zuciya ta yi lafiya daga cutar munafinci to kun ga a waɗannan ayoyi Allah ya ambaci zukata guda uku sune wanda Ibn al-Qayyim a cikin Izafatul Lahfan ya ambace su na farko alladina fi qulubihim marad waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu. Na biyu alƙasiyatu ƙulubuhum, wanda zukatansu suke iya kasarsu. Na uku wato alladhina utul ilm, wanda aka ba su ilimi, su ne zuciyar muminai kenan, waɗanda aka ba su ilimi. Ita ce zuciya wadda take lafiyayya, wadda annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim, ran da dukiya da yaya ba sa amfanin mutum sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wadda take lafiyayya. Zuciya wadda take lafiyayya ita ce zuciya wadda yake babu cuta, babu kekasa. Abin da yake kawo kekasar zuciya a zinubai, sannan muhimmi a cikin ma waɗannan zinuban abin da ke kawo kekasar zuciya, kamar yadda aka ruwaito Malik ya kawo a cikin Al-Muwatta, shine yawan hira, yawan zance ba tare da ambaton Allah ba. Haka Imam Malik ya ruwaito a cikin Muwatta daga zancen Annabi Isa, wanda ya zo daga Mishkatun Nubuwa, cewa Annabi Isa alaihi salatu wassalam yana cewa ku bar yawan yin zance ba tare da ambaton Allah ba, domin zuciyar da tafi kowace nisa daga Allah, a domin yin haka yana kekasar da zuciya, kuma zuciyar da tafi kowace nisa a wajen Allah ita ce kekasassar zuciya. To kafirai abin da sa zuciyarsu take kashe babu Allah a cikin zuciyar kwata-kwata. Saboda haka musulmi idan kai ma ka bi irin wannan, sai kai ma ka je ka samu rabo na wannan kekasar zuciya din, wal iyadu billah. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana qila wa qal, an ce an ce. To yanzu kaga mu yanzu ko baka faɗa ka ba mu baki haƙƙin sa ba da faɗa din, amma kana rike da waya kana ta aikawa, kana karɓa, kana ta aikawa, kana karɓa, babu ambaton Allah, shi kansa wannan kekasar zuciya yake kawowa. To sannan in wato shi rashin lafiyar zuci shine mutum ya bar miyagun abubuwa suna shiga cikin zuciyarsa na ga sifofin munafunci, ƙarya, da ha'inci, da warware alƙawari, da kuma ƙyashi, da hasada, da gaba. Waɗannan abubuwa su ne suke sanya zuciya ta yi rashin lafiya. Shi yasa mutum ya tsarkake zuciyarsa daga wannan ta hanyar addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a, daga cikin addu'arsa Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa, Allah ina roƙonka zuciya mai lafiya da harshe mai gaskiya. Ka roƙi Allah ya baka qalban saliman, ko ji kai a cikin zuciyarka wani abu na fushi ko na ƙyashi ga wani daga cikin bayin Allah, ka tuna da wannan addu'ar, ka ce Allahumma inni as'aluka qalban salima, dan Allah ya tsarkake zuciyarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku kawo mun wani abu dangane da akan sahabbaina illa alkhair, domin ba na so in tashi ranar alkiyama ina kullatar wani daga cikin ku. Dan yace kar ku kawo mun komai sai alheri. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, dan kada a kawo maka wani abu na batanci ga wani dan uwanka musulmi, karke shi da wannan rukun da zaka yi masa, zai tawaye maka matsayi, domin zai sanya maka rashin lafiya a cikin zuciyarka, baka samu alqalbul salim ba. Kun tuna hadisin Abdullahi ibn Umar, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran a majalisin sa yace yanzu mutum zai bullo dan aljanna, suna zaune sai ga wani mutum ya zo, bayan ya tafi sayyidina Abdullahi ibn Umar ya bi shi gida, yace yana so ya bakunci a wajen sa, ya kwana a wajen sa har kwana uku. Sai ga shi ba tashi yake yana raba dare sallah ba, sai ƙarshen dare tukuna zai tashi da ɗan yan sallolinsa kaɗan, ko ba azumi yake da rana ba. Amma kuma ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a gare shi, sai a bayan kwana uku ya ce ba baƙunci ne ya kawo ni ba, ka ji muna zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce mana kaza da kaza, sai ga shi kai ne ka zo. Shi ya ce ni kuma zan zo in ga me kake yi. Sai ya ce to shi dai tun shigarsa addinin musulunci bai san wani aiki wanda yake ba da yake ƙaunarsa a wajen Allah, face in ya kwanta bacci zai cire duk wata ƙullata ga wani daga cikin musulmi. Ya ce shi baya ƙullatar kowa, baya neman wani da wani abu mummuna, ya yafe ma kowa, ba shi da wani abu na ƙulli ko ƙiyayya ko gaba ga wani bawan Allah musulmi. yace haka yake kwanciya sai ya wato ya kakkabe zuciyarsa daga wannan to shine ya je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine wannan kuma shahidin sa gashi a cikin alqur'ani illa man atallaha biqalbin salim to zuciya lafiya ita ce zuciyar wadanda aka ba su ilimi to da ilimi ake samu ake kubuta daga alqasiyati qulubuhum ne ke kasar zuci da kuma alladina fi qulubihim maradun wadanda suke da rashin lafiya a cikin zukatansu wato Allah ya wato liyaj'ala ma yulqi ash-shaytan Allah ya sai Allah ya sanya abinda shaytan yake jefawa ya zamanto fitina ga waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu da kuma waɗanda suke da ke kasar zuci wato Allah ya makkana shaytan kan yayi abinda yake yi na sharri amma tasirin sa ba zai zamanto ba illa tasirin sa fitina ne kawai ga wannan jinsin amma mu'mine ba za su cutu da abinda shaytan yake yi ba don ba shi da sultani akan su shaytan ba shi da sultani akan su saboda abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na ilimi shi yasa yace wal ya'lam alladhina utul ilm domin waɗanda aka ba su ilimi wato su ne waɗanda suka sahibanci annabawa da manzanni sahabban manzanni da waɗanda suka bi tafarkinsu su ne waɗanda aka ba su ilimi su ne tarbiyar annabawa su kam waɗannan abin ba zai zamanto musu fitina ba sai su sani annahu alhaqqu min rabbika cewa wannan abin da ka zo da shi annabi yayi kokarin shiryar da mutane da shi shine gaskiya daga ubangijinka fa yu'minu bihi sai su imani da shi fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su sami yaqini da shi shine su sami ƙarin imani akan imaninsu wato idan wahayi ya zo su maimakon yayin da yake zamantowa fitina ga munafikai in suka ji wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana in aka saukar da aya sai su ce waye imanin su ya karu daga cikin ku munafikai din kenan saboda su shaytan abinda shaytan ya jefa musu shine yake tasiri tare da su fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wanda suka yi imani sai ta kara musu imani kuma ya zamanto suna bishara sai zamanto wannan wa minhum man yastami'u ilayka waj'alna wa minhum man yastami'u ilayka waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra to nutsuwar zukata da alqur'ani kenan ya wato shine ma'ana sai su miƙa wuya tsoron Allah ya zo musu a cikin zukatansu daga jin wannan to sannan Allah ya ce wa inna allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim lallai Allah mai shiryar da waɗanda suka yi imani ne ya zuwa ga tafarki madaidaici wato dukkan wani bigire na fitina na rikici yayin da suka shiga cikin sa to masu imani Allah zai sa musu mafita Allah zai shiryar da su ya zuwa ga tafarki madaidaici ba zai zamanto ya yi ishtibahi a gare su ba wannan shine albarkar ilimin wahayi ilimin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine haka yake ba zai bar mutum ya zamanto cikin dimuwa cikin bata ba bal Allah zai shiryar da shi ya zuwa ga tafarki madaidaici na'am
wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adhabu yawmin 'adzim
yace wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu Allah yace waɗanda suka kafirta kuwa ba za su gushe ba suna cikin kokonto a cikin alqur'ani a cikin wato alqur'ani ko a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da yake zuwa da shi wato ba za su gushe ba suna cikin kokonto a cikin sa hatta ta'tiyahum sa'a har sai sa'a ta zo musu ita ce tashin alqiyama shine da mutuwar su ko kuma da kiyama ta tashi akan su mutuwar su domin duk wanda ya mutu kiyama sa ta tashi sa'ar sa ta zo to ba za su gushe ba suna cikin kokonto akan sha'anin alqur'ani da sha'anin manzo sallallahu alaihi wasallam da irin ayoyin da yake zuwa da ita har sai sa'ar alqiyama ta zo musu baradi sai su tashi su ga kan cewar ashe abin da suke ta kokonto akan sa din nan duk wato gaskiya ne duk gaskiya ne a lokacin nan kuma ba za su a lokacin nan ba zai realization ganewa ba zai amfane su ba, ganewa ba zai amfane su ba. Wannan koshe ina zo irin wannan sai in tuna maganar da Ahmed Didar aka ce wai wani cikin masu munakasha da shi rahmatullahi alaihi ya zo na cewa to kai Ahmed Didar da kake ta cewa akwai abu kaza, akwai tashin alkiyama, akwai tashin alkiyama, idan ka mutu, idan bayan ka mutu sai ka je bayan ka mutu sai ka gano babu tashin alkiyama fa. Yace wallahi garani in har na tashi garani da wanda yake kuma zai ce babu tashin alkiyama, yana mutuwa ya tara akwai tashin alkiyama. To wanda yake wato ba za su gushe ba suna kokonto har sai sa'ar alkiyama ta zo musu, aw ya atiyahum azabu yawmin aqim, ko kuma azabar rana bakarara ta zo musu. Rana bakarara wato ranar da babu sa'a ga kafirai, ranar da take mashu'uma, ranar tsiya, ranar rashin nasara a gare su. Wannan wato inzari ne, gargadi ne ga cewar rana na nan zuwa wanda Allah zai tona musu, wanda ran da Allah madaukakin sarki zai ruguza su. To wannan ishara ce ga ranar yakin Badar. Wato ba za su gushe ba suna kokonto har sai wannan ranar ta zo musu. To kuma a wannan ranar shi ne din ran da Allah madaukakin sarki ya karkashe su, ya karkashe mayan shugabannin su. Allah ya bayan an jefa su a cikin rijiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansu ya ce to ni na samu alƙawarin da Allah na da Ubangiji na ya min gaskiya, kun samu alƙawarin da Ubangijin ku ya muku gaskiya? Sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah kane musu magana sun zama to sundararru, ya ce wallahi ba ku fi su ji ba, sai dai ba za su amsa ba. To ai shi ne wannan, ba su gushe ba suna hukunto har wannan ranar kun samu abin gaskiya, suna ji kuma za su ce haƙiƙa mun samu gaskiya. To fa azana mu'azzinun bainahum la'anatullahi 'ala al-zalim, sai makirayi ya shira cewa la'ana Allah akan azzalimai. To wannan gargadin wato an nuna cewar ranar yakin Badar tana nan tafi a gaban su, da kuma cewar wato illar kafirci shine wato wannan kokonto ko mutum ya zamanto cewar yana raba kafa, rabi da rabi, rabi da rabi, wanda yake wannan yana daga cikin raunin dan adam, raunin zuciya, ko a cikin al'amarin duniya ne, in dai zai zamanto kan cewa kana raba kafa ba ka da tabbas a ciki, ba wanda zai nutsu a cikin mu'amala tare da kai, ba wanda zai nutsu a cikin mu'amala tare da kai. Na'am.
الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب.
Al-mulku yawma idhin lillah, mulki a wannan rana, wato a ranar da wato kokonto zai gushe daga gare su da zuwan, wato shine ranar alkiyama, ko kuma ranar da wato sharka za ta wuce musu, rana ta da za su ga saukar azabar Allah a rana bakarara. To mulki a wannan rana na Allah ne shi kadai. Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahidil qahhar, yahkumu bainahum, zai yi hukunci tsakanin su, wato tsakanin mu'minai da kafirai. Allah zai yi hukunci a tsakanin su, wato a ranar da shakkar za ta gushe musu. To a ranar nan mulki ga baki ɗaya na Allah ne, a lokacin nan ba su da katabus ga Allah da suka kishi, yau gashi sun je suna gaban sa kuma mulki nasu ne. Kabar Allah, sannan yanzu kabar Allah saboda duniya, yanzu ka zo dole ka bar duniyar kuma ka tafi wajen Allah. To kuma a lokacin nan mulki nasa ne, sai yanda ya yi da kai, sai yanda ya hukunci. To hukuncin shi ne ya bayyana shi a nan ga masu imani don su sani. Falladina amanu, to waɗanda suka yi imani, wa amilus salihat, suka aikata ayyuka na gari, fi jannatin na'im, suna cikin aljannatai na ni'ima, wannan falala ce daga Allah, ba wai don cewar aikin su shi ne a maimakon wannan ba. Ai aikin bai kai abinda sakon yake sakamakon zai zo ba, wannan sakamakon tafaddulan ne daga Allah. Wallazina kafaru, waɗanda ku suka kafirta, wa kazzabu bi ayatina, suka ƙaryata da ayoyinmu, fa ulaika lahum azabun muhin, to waɗannan azaba mai wulakantarwa ta tabbata a gare su. Wato azabar an subanta ta da cewa al-muhin, wato mai kaskantarwa. Saboda me yasa ba wani abu ne ya sanya su suka yi kafirci suka karyata ba illa girman kai. Girman kai suna cewar su sun fi karfin su bi su bi mawaki mai sihiri, su bi me yasa ba a turo wani mutum babba ba daga cikin mutanen alkaryatu. Girman kai shine ya sanya su ba su imani ba. To aljaza'u min jinsil amal, sai Allah ya musu sakamako daga jinsin irin aikin su. Yayin da suka yi girman kai, sai Allah ya wulakanta su, wato azabar wulakanci. Ka duba ku gani yanda muka gani na wato yanda Allah ya kawo karshen Abu Jahal. Abu Jahal kamar yanda muka gani a farkon surar lahu fi dunya khizyun wa nudhiquhu yawm al-qiyamati adhab al-hariq, wato yana da kunyata a nan duniya, kaskanci, inda Allah ya kaskanta shi. Yan samari kanana su suka kashe shi. Kuma Abdullahi ibn Mas'ud, kun san Abdullahi ibn Mas'ud yanda halittar sa take, wato abin nan gajeran mutane ne. In mutane suna zaune, in yana tsaye iyaka tsawon sa kenan. Shi yasa wata ran ya hau kan bishiya zai yanko aswaki, sai sahabbai suke mamakin irin kafarsa, sirantan kafarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuna mamakin sirantan kafarsa ne, wallahi sun fi dutsen Uhud nauyi a wajen Allah. To da kankantar jikinsa shine ya hau kan wuyan Abu Jahal, ya sare wuyan nasa. To don haka Allah ya sa musu azabar ta zamanto mai wulakantarwa sakamakon girman kan da suka yi. To kuma dama babban illar girman kai, wato ya hana mutum, wato shine batrul haqq, watsi da gaskiya. Na'am.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم.
والذين هاجروا في سبيل الله, waɗanda kuma suka yi hijira a tafarkin Allah, wato suka bar garuruwan, suka bar gidajensu, suka koma wani gari saboda neman taimakon addinin Allah, don su taimaki Allah, su taimaki manzansa sallallahu alaihi wasallam, su ba shi kariya, su kasance tare da shi. Thumma qutilu, sannan aka kashe su, wato a wajen jihadi. Aw matu, ko suka mutu, ajalin su yazo suka mutu a gidajensu ba a fagen fama ba. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana, to wallahi lalle Allah zai azurta su da arziki kyakkyawa. Ita ce aljanna, a cikin aljanna Allah zai azurta su da arziki kyakkyawa. Wa inna Allaha la huwa khairur raziqin, kuma lalle Allah, lalle wallahi shine ba waninsa ba, shine fiyayyen masu azurtawa. Babu mai azurtawa irin Allah, babu mai azurtawa irin Allah. Saboda arzikinsa dawwamamme ne. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad, idan ya baka babu tsoron cewar tam zai kare. Tam ɗinka ya kusan karewa, saboda haka kai shirin fita daga government house, babu zancen wannan. Shi Allah, inna hadha la rizquna ma lahu min nafad, shi yake la huwa khairur raziqin. Ku duba ku ga yanda Allah ya yi taukidi akan wannan. Wa inna Allah, harfu tawkid da lamu tawkid la, sannan ga damirul fasl, sannan kuma ga jumla ismiya muakkidat gabaki daya, domin a aminta ka nutsu da kan cewar babu mai iya azurtawa irin Allah. Saboda haka ka nemi arziki wajen Allah na duniyar da na lahira. La yudkhilannahum mudkhalan yarduna, ga bayanin la yarzuqannahumullahu rizqan hasana dinnan, Allah zai ba su arziki kyakkyawa, shine la yudkhilannahum mudkhalan yarduna, zai shigar da su wajen shiga wanda suke yarda da shi a cikin aljanna. To mashigar su, shi mashiga ce wanda yake shigar da inda za a shigar da su wajen shigarwa ne wanda suke yadda da shi a qira'an nafi la yudkhilannahum madkhalan yardawna al madkhal shine wato ismul makan na dukhul shi kuma mudkhalan shi kuma ismul makan na idkhal wato zai shigar da a qira'an jumhur zai shigar da su wurin shigarwa wanda suke yadda da ita a qira'an nafi kuma zai shigar da su mashiga wanda take yadda da ita dukkanin dai ma'anar shine inda za su shiga tun daga nan tun daga shigar da su kabari har aljanna wuri ne wanda za su yadda da shi shi yasa kun ga a cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu Allah ka girmama masaukinsa ka darajta masaukinsa sannan ka yalwata mashigarsa to tun daga shigar da su kabari wa'annan bayin Allah wato Allah yake ba su waje wanda yake suke yadda da shi wa inna Allah la alimun Allah hakika masani ne wato masani ne da halaye masani ne da niyoyi ya san irin abinda suke yi suka kullata na wato yin hijira saboda Allah saboda haka kuma ya san sakamakon da ya dace da su halim kuma Allah madaukakin sarki mai hakuri ne baya gaggawar ukuba ga waɗanda suka saba masa wato Allah ya san irin wahalar da suka sha a cikin hijira da kuma barin iyalansu da dukiyoyinsu kuma shi ne hakuri ne da su akan wato abin da suka fuskanta don haka zai yi musu kyakkyawan sakamakon da ya dace da waɗanda yake ya san hakurinsu wannan ayar ta bayyana wato mizar masu waɗanda suka hijira a cikin musulunci al-muhajiru na'am
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن
الله
هو العلي الكبير الله أكبر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير
نعم Allah ya ce zalika al'amarin haka yake wato abinda muka kissanta maka dinnan haka yake wannan fasli ne da abinda Allah zai kawo nan gaba wa man aqaba wanda duk yayi sakayya bi mithli ma uqiba bihi da kwatankwacin abinda akai masa na zalunci thumma bughiya alaihi sannan kuma akai shishigi a gare shi akai wato aka sake masa aka sake komawa aka zalunce shi la yansurannahu Allah to lallai ko wallahi Allah zai bashi nasara wa inna Allah la afuwun ghafur lallai Allah mai afuwa ne ga muminai mai gafara ne ga duk waɗanda wato suka mai gafara ne ga abubuwan da duk suka yi wanda yake ya riga ya wuce wato wannan waɗanda suka yi sakayya wato waɗanda aka cuce su aka fitar da su daga gidajensu sannan su ma suka yi kokari su rama abinda aka yi musu na akore su daga gidajensu shine su yi jihadi wannan ishara ne ga cewa jihadin farko jihadin kare kai ne sannan bayan sun yi wannan bayan sun dauki fansa akan zaluncin da aka yi musu da kwatankwacin irin zaluncin da aka yi ba shi shige suka yi suka wuce iyaka ba sannan waɗanda suka zalunce su na farko suka sake zalunta su thumma bughiya alaihi to wanda aka yi musu haka to Allah ya alƙawarin ya sha alwashin su ya taimake su la yansurannahu Allah, Allah lalle wallahi zai taimake shi. Wannan lam al-muwatti'a lil qasam, rantsuwa ce Allah yayi. Wa inna Allah la afuwun ghafur, Allah mai afuwa ne ga mu'minai, Allah mai afuwa ne akan cewar Allah mai afuwa ne. Wannan kwadaitarwa ne, ana kwadaitar da mu'minai ne kan su yi ma mushrikai afuwa, duk da yake bayan sun, duk da yake wato sun sake musu, sun cuce su, suka sake cutatta su, amma wannan bai hana kan cewar ai musu afuwa ba, domin shi Allah mai afuwa ne. Kuma mu'minai ya kamata su sifantu da irin sifofi na kamala da Allah madaukakin sarki ya sifanta da shi, kuma ya zamanto kan cewa masu gafara ne, ya zamanto su zamanto kuma kan cewa masu yafiya ne, masu gafara. Kuma wannan zai iya ishara ga cewar wannan alƙawari ne Allah madaukakin sarki yake yi ga cewar zai ba mu muhajirin kyakkyawan sakamako akan abin da suka yi, shine sakamakon yin afuwa da gafara akan wato abin da suka yi na haƙuri da cutar da aka yi musu. Zalika, ita wannan nasara da Allah ya ce la yansurannahullah, wallahi Allah zai taimake su, to wannan ita nasarar da Allah zai taimaki bayinsa da aka cuce su, suka yi sakayya kuma aka sake cutatta su, bi anna Allah yulijul layla fin nahar, wannan nasarar tabbas haka ne Allah zai ba su nasara, saboda Allah shine yake shigar da dare cikin rana, ya shigar da rana cikin dare. To wanda yake da iko akan yayi haka, kaga kuwa ba zai gagare shi ba ya taimaki waliyansa. Allah da yake da iko akan dare da rana, Allah fa ake cewa shi da yake da iko akan dare da rana, kai shakkar cewa zai iya taimakon waliyansa ko shakka zai taimake su? Shi yasa yace zalika, wannan taimakon haka yake, wato tabbas ne, saboda Allah shine mai wannan, Allah shine mai yin wannan. To Allah ku da yake da ikon yin wannan, shine yake da ikon bada nasara. Haga wannan ya nuna kan cewar yayin neman nasara ai tawassuli da wannan sifa ta Allah, tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl, kamar yanda Allah madaukakin sarki yayi wajen ayar mulki, qulillahumma malikal mulk. Zalika wa anna Allah sami'un basir, kuma cewar Allah mai ji ne, wato mai ji ne ga dukkan abin da yake masu zaluncin suke yi da waɗanda kuma ake zaluntar su ma suke fada. Basir kuma mai gani ne, yana ganin ayyukan kowa, ba abin da yake buya a gare shi. Saboda haka daga cikin wannan ya nuna kan cewar Allah in ya tashi bada nasara, zai bada nasara ga wanda ya cancance ta ne, kuma in ya tabar, zai tabar da wanda ya cancanci tabewa, saboda Allah mai ji ne, mai gani, baya ba abin da yake buya a gare shi. Zalika, wannan wato wannan sifa ta kamalar kudrar Allah da kuma kamalar iliminsa da kuma ikonsa akan ya taimaki waliyansa, saboda Allah shi, bi anna Allah huwa al-haq, saboda Allah shine gaskiya, shine ainihin gaskiya, shine kadai gaskiya, wato shine wanda mai gaskiya a cikin uluhiyarsa. Akwai wanda Allahu khairun amma yushrikun, Allah shine fa alheri ko kuma da suke tarayya da shi, wato Allah shine tabbas mai a cikin uluhiyarsa, shine wanda in ka roke shi zai amsa maka kuma zai yi maka. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, kuma abinda suke kira, wani abinda suke bauta ma min dunihi ba shi ba sune gumaka, huwa al-batil, sune ainihin balbaltattu, sune ainihin babu, sune ainihin batan bakatanta, domin ba su san ma ana kiran nasu ba, ballantana ma su amsa. Wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, da kuma cewa Allah shine al-aliyyu, madaukaki, madaukaki wato gabarin madaukaki, sifofinsa madaukaki masu daukaka ne, gabarin wato tawaya. Sannan kuma shi kansa Allah madaukaki ne a darajarsa, madaukaki ne a darajarsa, yana saman al-arshi, yana saman al-arshi, ba'inun min khalqihi, al-kabir, kuma mai girma, mai girma gabarin abinda ake tarayya da shi. To waɗannan nan Allah madaukakin sarki yayi makansa kirari duk akan me, akan cewa zai taimaki waliyansa, ya jera waɗannan sifofi, domin kasancewa mu'minai wanda suka zamanto waliyan Allah, ƴan gatan Allah ne. Yayin da Allah zai faɗi wato irin yadda yake taimakon su, sai da ya kawo dalilai akan karfin kudurarsa da girmansa da sifofinsa na daukaka da kamala duk ya jera su ya hada su domin ya dada kara ba mu mu'minai aminci da Allah cewa to wanda yake da wannan gaskiya tsoron me zai ji ko ku sani cewa wannan ayar wannan sura ita ce fa ta ba da izini ayi jihadi saboda haka shiriya karfafa zukatan mu'minai ne akan su tashi su fita su kare kansu da kuma kan cewa Allah na bayan su Allah yana bayan su Allah ka zaman to tare da mu Allah ka zaman to a bayan mu duk da yake mun karanta alam tara annallaha anzala minas sama'i lokaci ya kure mu da sai mu tashi daga ita insha Allah Allah madaukakin sarki ka haska zukatan mu da hasken alqur'ani Allah ka ba mu albarkar alqur'ani Allah muna tawassuli gare ka da alqur'ani Allah ka yaye mana wannan annoba da muke ciki a cikin kasar mu musamman a cikin wannan gari namu Allah ka yaye mana da kuma dukkan sauran kasashe Allah ka yaye mabayinka ka yaye mabayinka wannan hali da aka shiga ciki na tsanani Allah muna tawassuli gare ka da alqur'ani Allah ka amsa mana Allah muna tawassuli da kalmominka wadanda babu wani wanda yake iya ketare su la barran wala fajiran zai iya ketare su Allah muna roƙonka da ka kare mu da sharrin wannan annoba ka dauke ta daga gare mu ya arhamar rahimin Allah ka tsagaita mana Allah ka yaye mana Allah ka farraja mana Allah ka yaye mana Allah ha kuranye mana ya arhamar rahimin Allah mun tuba Allah mun tuba babu abin da yake sauka na musiba sai da zunubi kuma Allah baya yaye shi sai da tuba Allah mun tuba Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka yaye mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.